to sallah ita tana da littafi, tana da lokaci, tana da wuri. Littafin ta dai kowa ya san littafin sallah, azhar hudu, la'asar hudu, magariba uku, isha'i hudu, asubahi biyu, juma'a biyu. To wurin yin ta ko wuri tsarkakakke, in ba samu masallaci ba wuri tsarkakakke, lokaci kuma kowa ya san lokacin azhar da la'asar da magariba da isha'i da asubahi. To in ba lokacin aka yi su ba, in ba ramko ba ne, to sai ya zama ba su yi ba, amma zikiri shi ba haka ba ne, shi ba yi da lokaci, ba yi da lissafi. Haka kuma azumi yana da lokaci, yana da lokaci na zamani, amma ba shi da wuri. Zamanin yinsa shi ne zamanin watan Ramadana, daga farkonsa har ƙarshensa. Amma wuri kowane gari a yi azumi, ko a Amerika, ko a Ingila, ko a Makka, ko a Madina, ko a wani wuri a yi azumi in zamanin ya zo, shi bai keɓanci zamani ba. To zakka kuma a yi ta a kowane wuri, ita tana da zamani, amma zamanin mai ita lokacin da ya samu nisabi. In zamanin ya shi ne zamanin fidda zakkarsa, ko zamanin nunan amfanin gona shi ne zamaninsa. Amma wuri, kowane wuri a fidda zakka, ko a Najeriya, ko a Ingila, ko a Amerika, ko a kowane wuri. Shi kuma haji yana da zamani, yana da wuri, banda a zamaninsa baya yi, banda a wurin da ake yinsa baya yi, ba kamar sauran ibadu ba. Al'umra fi ashhuril hajji, wannan kaushi kuma yana karantar da mu yin umra a cikin watanin hajji. Haddathana malikun annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam i'tamara thalathan, amal hudaybiya wa amal qadiyya wa amal jirana. Imam Malik wannan hadisi nasa ya ce labari sahihi ya same shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam i'tamara thalathatan, yayi umra sau uku. To cewa manzon Allah yayi umra sau uku dinnan, wannan riwayoyi ne inna ummul mu'minina Aisha, wanda take akan ra'ayin cewa manzon Allah hajjin sa ifradi yayi ba kirani ba, wanda suka ce hajjin manzon Allah kirani yayi, a wannan kan umran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa guda hudu yayi, sai hudu yayi umra. Amal Hudaybiya hijira tana da shekara shida, manzo Allah ya fita zai tafi umra, kafiran Makka suka tsare shi a Hudaybiya, anan yayi umrar ya koma dai kenan. Wa amal Qadiyya da shekaran ramko, shekara ta bakwai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso, ya zo yayi umra, ya taso ya zo yayi umra a cikin Zulqa'da. Wa amal Zirana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama yakin Hunain, bayan fatu Makkata, yakin Hunain daga Hawazin a Jirana, manzo Allah ya dauko umra, ya zo ya yi dawafi, ya yi sa'i, ya koma. Shi ne umrar ta uku kenan. In ka gama da umrar da ya yi tare da hajji, umrarsa guda hudu ce sallallahu alaihi wasallam. Abin da yake farkon sabon abin da ba a taɓa ganinsa a ko'ina ba randa aka gan shi, to wannan shi ne bid'a, wato farau abin da yake an fare shi, shi ne ma'anar bid'a da lura. Da istilahin addini kuwa, abin da annabi bai yi ba, bai umarni a yi ba, sahabbai kula fa'unsa ba su yi ba, to shi ne ake kiransa bid'a. Saboda haka malamai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, dukkan bid'a bata ce, dukkan bata ko mai ita dan wuta ne. To daukan wannan hadisi, idan an ga mutum yayi wani abu wanda annabi bai yi ba, sai a ce yayi bid'a. In ko yayi bid'a, to ya zama dan wuta kenan. A cikin wannan, wurin tambaya shine ina malamai suka samo rarraba bid'a har kashi biyar, suka ce akwai bid'a wajiba, akwai bid'a mandubi wato mustahabbi, akwai bid'a haramun, akwai bid'a makruhi, akwai bid'a mubahi. Inda suka samu wannan, sun fahimta ne a cikin hadisan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam, a wani wuri yana cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrani ajru amalihi wa ajru amali man ittada bi amalihi ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kaji sabuwar hanya mai kyau, duk wanda ya kaji sabuwar hanya mai kyau, za a bashi ladan wannan sabuwar hanya da ya kaga mai kyau. Kuma duk wanda ya koyaye shi yayi irin wannan hanya, za a ba mutumin da yayi ladan aikin sa, kuma a ba mutumin da ya kago wannan hanya kamashin aikin sa. Ba za a rige wa wanda ya koyo din ladan sa da komai ba, kuma har ranar tashin kiyama. Duk wanda ya kaga wa mutane mummunar hanya, za a bashi, za a dora masa zunubin aikin sa. Kuma duk wanda ya koyaye shi a cikin wannan mummunan hanya, za a tsora masa zunubi, ba za a rige wancan zunubin sa wanda ya koyaye shi har zuwa tashin kiyama. To jin wannan, sai malamai suka ce ashe yana yiwuwa a kago wani abu ya zama bid'a, amma kuma ya zama an gode wa mutum har a bashi lada. Domin abubuwa da yawa sun faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kaga dogon ginin nan da ake yi a masallaci minara, ai kuna ganin minara ko dogon hasumiya da ake yi a masallaci dogon nan mai tsawon nan, gashi a Makka a masallacin Makka, gashi a Madina a masallacin Madina, gashi a duk duniya a masallacin duniya. Amma annabi babu su a zamanin sa, babu shi a Makka zamanin annabi, babu shi a Madina zamanin annabi. Hijira sai ta kai wajen shekara 80, duk duniya babu hasumiya. Amma yanzu wani musulmi ne zai ce kowa yayi hasumiya a masallaci ya zama dan wuta, in ya gina masallaci hasumiya ya zama dan wuta. To wannan tambaya taka, da zaka sake dawowa sai mu karasa maka wannan tambaya a karatunmu na gaba, saboda lokacin da aka diba mana yanzu ya kare, za mu maka bayanin bid'o'i yadda suka zama su biyar din, kuma mu gaya maka mafitar su insha Allah a karatunmu na gaba in ka halarta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'amirik wal khatimil ma sabaqna fil haqqi wal hadi إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، نافع الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. من ساك دعوة كنكراتم من موطى مالك. حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتمر إلا ثلاثا، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. إمام مالك يا رويش وانا حديثي zuwa wurin Hisham dan Urwa, wato jikan Abubakar, an abihi shi kuma Hisham ya rawaishi wannan hadisi wajen Urwa dan Zubairu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'tamir, bai taba yin umra ba illa salatan, sai sau uku. Duk dai wannan inda duk aka rawaishi manzo Allah riwaya umrarsa guda uku, to an duba riwayan Aisha ne wanda tace hajjin sa ifradi yayi, ba kirani ba, amma nan ce kirani ne, to hudu ne. Lam ya'tamir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umra ba illa salatin sai sau uku, ihdahunna fi shawwal, daya daga cikin guda uku a cikin shawwal yayi ta, wato ita ce wanda yayi bayan ya kare yakin Hunain, an gama rabon ganiman ganiman Hunain, ya dauki umra a jiyar rana, yazo yayi tawafi yayi sa'i ya koma, suka dauki hanyar su ta koma Madina a cikin shawwal kenan, amma bata kare ba sai cikin Zulqa'da ita ma. Wasnatain, guda biyu kuma fi Zulqa'da, ya yi su ne a cikin watan Zulqa'da, wato umratul Hudaybiyya a cikin Zulqa'da aka yi ta, umratul Qada a cikin Zulqa'da aka yi ta. Saboda haka yayi guda biyu kenan a cikin Zulqa'da, ɗaya kuma ya soma a cikin Shawwal, ta ƙara cikin Zulqa'da. Saboda haka zaka samu cikin wasu hadisai cewa umrorinsa dukkan su uku ma a cikin Zulqa'da ya yi su.
Cikin karatu makon da ya wuce, ana so mana bayani akan kan bid'a lokaci ya gore,
wato bid'a ma'anan bid'a abinda annabi bai taba islahin addini, abinda annabi bai taba yi ba, ko bai yi umurni ayyabin ba, shine bid'a. To sai manzo Allah ya yi bayani, yake kullu bid'atin dalala a cikin dogon hadisi wa kullu dalalatin finnar, dukkan bid'a bata ne, dukkan bata kuma shi dan wuta ne. To anan malamai sai suka zo suka kasa bid'ar kashi biyar, suka ce akwai bid'a wajiba wato ta zama dole, akwai bid'a mustahabbi wato abin so ne a yi, akwai bid'a wato haramu dole ne a nisance ta, akwai bid'a makruhi ba dole bane a nisance ta amma in an batta yafi, akwai bid'a wadda take mubahi duk daya da yinta da rashin yinta duk daya ne. To wannan inda malamai suka samo karkata bid'a alhali manzo Allah ya yi amfani da kullu, kullu kuma shumuli take yi, tana hada komai da komai, an ce kullu bid'atin, kowace bid'a. To a cikin kowace bid'a ina aka samo guda biyar, saboda kullu wani lokaci tana zama shamila, wani lokaci ba za ta zama shamila ba. Kamar misalin tudammir kullu shay'in bi amri rabbiha, iskar adawa tana harkar da komai a zamanin adawa, amma kuga annabi Hudu yana nan da muminansa suna nan ba su halaka ba, amma an ce iskar ta halakar da komai da komai da umarnin Allah. To shi kullu akwai takan zo ba shamila ba kenan. To malamai inda suka samu wannan bid'a ta zama biyar, sai suka lura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrani ajru amali wa ajru amali man ittada bi amali ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyatan fa alayhi wizrani wizru amalihi wa wizru amali man ittada bi amali ila yawmil qiyamah fa alayhi wizruha. Wato wanda duk ya buɗa mutane sabuwar hanya, ya kago wata sabuwar hanya, to mai kyau za a baki ladan aikin ladansa, kuma duk wanda ya koyi da shi irin wannan za a ba shi mutumin da ya koyi da shi ladansa, kuma a ɗebo irin wannan ladan a ba wanda ya kago sabuwar hanyar kamacansa, amma ba za a rage wancan ladansa ba. Haka kuma wanda ya kago mutane mummunar hanya shi ma za a dora masa zunubinsa, duk wanda ya koyi da shi irin wannan abu za a dora masa zunubinsa, kuma a ɗebi irin wannan zunubin a tsara wanda ya kago wannan mummunar hanya don ya zama kamacansa. To a cikin wannan ne malamai suka ce ashe yana yiwuwa kenan a kago wani abu bid'a ne amma ya zama bid'a mai amfani har za a samu lada akan yinta. To saboda haka sai bid'a za ta rabu kashi biyar kenan, duk bid'a da zama tara ta da wani abu wajibi to ta zama wajiba. Misalin yanzu haji, rukunin haji wajibi ne akan musulmi, wajibi ne, farilla ne, kamar ba zai yiwu ka je hajin nan ba sai ka je an maka allura, an maka ɗargun nan na agana, an maka allura, an ɗauki hotonka, an baka wani littafi guda biyu, sunan ɗaya passport yana nuna halinka mai kyau ne, kai yardadde ne, da wani littafi kuma yellow card yana nuna cewa jikinka mai lafiya ne. To wannan littafi guda biyu in baka rike su ba ba dama ka je haji. To rike su kuma bid'a ne, ai maka allura din bid'a ne, ai maka passport bid'a ne. To in baka wannan bid'a ko baka da iko ka je haji, kuma baka zuwa hajji na aka raƙumi ko jaki akan yadda annabi ya je, dole sai ka hau abinda annabi bai hau ba, shine mota zuwa airport, jirgin sama zuwa Jidda, mota zuwa Makka, ko mota zuwa Madina, duk wannan abu annabi bai hau su ba, hawan su bid'a ne. In baka wannan bid'a ko baka da iko kai hajjin nan, to shikenan tunda yake bid'a ta rata da abin da yake wajibi ta zama wajiba kenan. Misalin kamar rubuta alqur'ani da yi masa ƴaƴa da wasani, annabi bai ce ayi alqur'ani ƴaƴa da wasani ba, bayan alqur'ani ƴaƴa da wasali ba sai da hijira ta kai shekara 75 aka yi alqur'ani ƴaƴa da wasali, a bayansa ne ma aka hada alqur'ani. To kaga wannan bid'o'i ne, har ma malaman zamanin da aka so mai yin ƴaƴa da wasali wa alqur'ani suna la'antar mutanen da suka tsago wannan bid'a ta yi wa alqur'ani ƴaƴa da wasali, suka ce duk wanda ya kare cikin alqur'ani Allah ya la'ane shi. Kaga da babu ƴaƴanta, babu ƴaƴan ya, ba dan mun mai da, ba dan ba, ba dan zal, ba dan zadi, ba dan fa, ba dan kaunakai, ba dan zaira, duk dai babu annan ƴaƴa da wasali duka. Saboda Laraba ba su da wasu suna karanta ko ba ƴaƴa. Kamar yadda dai in kai malamin wasiƙa ko baka yi wasalce ba, in Larabci ne zai karanta, wani ko zai ce maka ai ba wasali ba zan iya karantawa ba. To haka su a wurin su Laraba ba su damu da wannan ba. To wannan bid'o'i da aka tsaga hijira ta da shekara 75, kaga wannan ya zama dole yanzu in an rubuta wannan Qur'ani ba ƴaƴa ba wasali ba za mu iya karantawa ba. Kuma karatun alqur'ani wajibi ne a wurin mai sallah, mustahabbi ne, sunna ne, ibada ne a wurin wanda ba a cikin sallah yake ba. To kaga in an bar wannan ƴaƴa da wasali an bar wajibi, ashe yin ƴaƴa da wasali wa alqur'ani ya zama bid'a wajiba kenan. To haka kuma kago makarantu, zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu makarantu, inda ya zama duk makaranta ne, in kofar gida ne, in gindin bishiya ne, in masallaci nan ne makaranta. Daga baya aka kago makarantu, kaga yin makarantun nan bid'a ce wadda take mai kyau ko kuma wajiba. Kamar misalin talifofi na rubuce-rubuce na fannonin li'irabi da luga da balaga da fannonin furu'a da fannonin raddi akan masu ɓadda mutane, duk wannan talifofi bid'a ne. Annabi bai yi ba, bai ce a yi ba. Sahabbai ba wani sahabin da ya taɓa yin tawallafa littafin li'irabi ko littafin luga ko littafin balaga ko littafin fiqh. Duk wannan bid'o'i ne, amma sun zama wajibai, dole in ba su ba addini zai rushe. Kaga wannan bid'o'i ne amma wajibai ne. To bid'o'i da suke musahabbai kuma, kamar misalin a yanzu in kana karatun Alƙur'ani a cikin sallah sai ka sa microphone, kaga wannan bid'a ne. Annabi ne ya kawo karatun Ƙur'ani, bai karatu cikin microphone ba, bai karatu cikin radio ba, bai karatu cikin television ba. Ya kai wannan bid'a Annabi bai yi ba, ko bai ce a karanta Qur'ani a radio ko television ba, bai ce a yi tafsiri a Qur'ani ko television ba. Duk wannan bid'o'i ne, amma bid'a ne mustahabbi. Ya za ka kare kanka a cikin wannan? Kare kaina, idan Annabi ya gani ina karatun Qur'ani cikin microphone ko cikin television ko cikin radio, ba zai hana ni ba. Domin ya zo wata rana ya tadda Tamimu Dari ya sa tislu a masallacinsa, sai ya ce wane ne ya haska mana masallacinmu, Allah ya haska masa wannan mutum da ina da iyada na bashi. Sai Tamimu Dari ce ni ne ya Rasulullah. Sai wani mutum daga cikin dangin Annabi ce ya Rasulullah, ina da iyata ka bashi. Ashe da Annabi ya tabbata mutane suna karatun Qur'ani a radio ko a television ko a lasfika, inda yana da iyada ya basu, amma ba shi ne ya umurni ba. Dan ne, dan shi ne ke balli go anni, ku isar min da ayata ni balli da shahidin kuma ghaiba, wanda ya halarta ya isar ma wanda bai halarta ba. Ko kaga isarwar muryar mutum ba ta kai isarwar radio ko television ba. Ake an taimaki aikan manzon Allah shiga duniya kenan, in an karanta a radio ko television, saboda shi ne ya umurni a isar da aikansa duniya, a isar da aikansa duniya. Kaga television ya karfafa isarwa, microphone ya karfafa isarwa, radio ya karfafa isarwa, amma kuma bid'o'i ne. Annabi kuma bai umurni ba, amma tunda yake a isar din nan, to hanyoyin isarwan in aka karfafa su, kaga an bi umurnin sa ne. Kaga aka kasa bid'o'in duk bid'ar da za ta taimaki addini. Kaga zamanin shi dan hodiyo radiyallahu anhu, in jama'a sun yawa akan sa mutanen da za su isar wajen wani lokaci har wajen 12, saboda abinda wannan ya faɗa wannan ya isar yanzu da microphone, kaga an hura da sa mutane masu jera wajen mutum 12 in jama'a sun yawa. To wannan bid'o'i ga wajiba, ga mustahabbiya, wato kaman karatu a cikin radio, kaman karatu a cikin microphone, kaman karatu a television, bid'a ce amma mustahabbi an so, domin za ta taimaka isar da aikan manzon Allah da iliminsa a cikin kullin duniya. To bid'a haramun, bid'ar da za ta rushe addini, misalin haɗa 'yan mata da maza a makarantu balagaggu, kaga wannan bid'a ce haramun. Suna kwana wuri ɗaya, wato suna karatu wuri ɗaya, ga wannan kowa da tufafi marasa kyau, da kuma sa mata suna ganin al'auran maza a asibiti, ko sa maza suna ganin al'auran mata a asibiti, duk wannan bid'o'i ne haramun. To bid'a, duk bid'a da zata lalata wani al'amari na addini, amma ba zata lalata wani al'amari na addini, to haramun ce. Bid'a da zata raunana wani abu na addini kuma makruhi ce. Bid'a da ba zata ƙara komai na addini ba, ba zata rage komai na addini ba, ita kuma mubahi ne. Misalin cin abinci da cokali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hannu yake cin abinci, amma in ka ci abinci da cokali, kaga baka rage komai na addini ba, ba ƙara komai na addini ba. To wannan shine matsayin bid'o'i. Amma babban abin mamaki ne a ce wai zikirin Allah ma ya zama bid'a. Zikirin Allah ya zama bid'a, da me ake shiga musulunci in ba da zikiri ba? Randa mutum zai mutu, menene zai faɗa ya mutu, mutanensa hankalinsa a kwance sun san inda ya sauka? Duk mutumin da ya zo mutu ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ya mutu. Bai sake ce komai ya mutu kenan, to hankalin mutanensa ya kwanta, sun san inda ya sauka. Amma yana zage-zage, yana gugguwalewa, yana dukan mutane har ya mutu, to hankalinsa ba zai kwanta ba, san inda ya tafi ba. Saboda haka malamai sun kasa wannan bid'o'i. Wato abin mamaki ne ka ji mutanen da suke sukan manyan malaman duniya masu ɗariƙun bayin Allah salihai su kawo hujja da al-yawma akmaltu lakum dinakum, wai aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, yau mun cika muku addininku, addini ya riga ya cika. To ina aka samo ɗariƙu? To ai ɗariƙu ba wani sabon addini ba ne. Istighfari sabon addini ne, salatin Annabi sabon addini ne, la ilaha illallah sabon addini ne, addini ya cika ne aka duba cikin sa, ba a tadda Fatiha ba, ba a tadda istighfari ba, ba a tadda salatin annabi ba, tadda subhana rabbika rabbil izzati ba, tadda la ilaha illallah ba, amma addini ya cika. Yanzu wani marubucin alqur'ani ya rubuta qur'ani duk inda tadda istighfari cikin qur'ani ya cire, duk inda tadda magana salatin annabi cikin qur'ani ya cire, duk inda tadda Fatiha ya cire, duk inda tadda magana a'udhu billahi ya cire, duk inda tadda bismillah ya cire, duk inda tadda la ilaha illallah ya cire, a ce alqur'ani ya cika. Tashe ashe in dai abinda ake yi cikin dariku a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne, da bismillahir rahmanir rahim ne, da fatiha ne, da istighfari, da salatin annabi, da subhana rabbika rabbil izzati, da la ilaha illallah, su ne ake yin dariqa da su. To duk mutumin da yake waɗannan abubuwa ba sa cikin addini shine yaridda. Duk mutumin da yake waɗannan abubuwa ba sa cikin addini ko yaridda. Saboda haka kuma sukan yi amfani da cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawwa raddun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kawo wani abu sabo ya fare shi cikin wannan al'amari namu na addini, ma laysa minhu, wanda baya ciki, an mayar mata, an mayar mata. To shin ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma min addini ne ko ma laysa min addini, ma minhu ne yana daga cikin addini ko ko baya ciki? Bismillahir rahmanir rahim, ma minhu ne ko ma laysa minhu ne, yana ciki ne ko baya ciki? Karanta Fatiha, ma minhu ne ko ma laysa minhu ne? To yin istighfari, ma min addini ne ko ma laysa min addini ne? To yin salatin annabi, ma minhu ne ko ma laysa minhu ne? Subhana rabbika rabbil izzati, ma min addini ne ko ma laysa minhu ne? La ilaha illallah, ma min addini ne ko ma laysa minhu ne? Sai annabi ya ce ma laysa minhu, wannan ko ma minhu ne, ba ma laysa minhu bane. Saboda haka jahilci da son zuciya da yin aiki wa shaitan, istawa zalimu shaitanu fa antum zikrullah wala ka hizbu shaitan ala inna hizbu shaitani hul kafirun. Wannan shine matsayin bid'o'i. Addini gaba daya, wato an kasa al'amuran sa kashi biyu, akwai wasa'il, akwai maqasid, wato abubuwan da suke tafiya akan taya, suna tafiya tare da zamani, suna nan a cikin addini. Akwai wanda an gine su akan foundation, ba sa motsi, ba ruwan su da zamani, sai dai zamani ya buga ya tafi, ba su dole, ba sa tabuwa. To na farko wanda aka gine su akan tayoyi suna tafiya tare da zamani sune maqasid, wanda aka gine su akan foundation sune waɗanda suke maqasid. Na farko wasa'il, na biyu maqasid. Manan wasa'il abinda zaka hau ka kai zuwa ga bukata, manan maqasid abin biyan bukata, abinda ake nufi. To kaga yanzu yin haji da umra da ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam maqsadi ne, abun nufi ne, su suna da watan su, suna da ranar su, wato yin haji din yana da wurin da ake yin sa kuma. Amma abubuwan da ake hawa aje, wani yakan hau babur in garin sa kusa ne da Makka, wani yakan hau mota in garin sa babu wani teku tsakanin sa da Makka, wani yakan hau jirgin sama, wani kuma yakan hau markaba kamun ya je. To kaga abubuwan da aka hau aka je Makkan daban-daban ne, amma hajin da aka yi ɗaya ne, rana ɗaya kuma aka yi shi. Wasa'il sun bambanta, amma maqasid ya zama daidai. Kaga an canja haramin Makka, an canja haramin Madina, an canja dukkan yanayin su. An sa fitilu, an sa lauspika, an sa hankoki, an sa shimfiɗu, an canja dukkan yanayinsu, amma ba a canja dawafi ba. Yadda ake yin sa zamanin annabi, haka ake yin sa har yanzu, da lissafin sa, da yadda ake somawa, da yadda ake karewa, da raka'a biyu nan ba a canja su, da yake su maqasid ne. Haka kuma Safa da Marwa, an canja wurin, an daɗe, an gine sama da ƙasa, amma ba a canja ta inda ake somawa Safa ne, ta inda ake karewa Marwa ba. Kuma sau bakwai ba canja ba, ba canja wurin ba, da yake su maqasid ne, kuma ba canja bakwai din ba. Haka wurin jifa, an canja wurin, an yi gine-gine sama da ƙasa, amma wurin da ake jifan ba a canja wurin ba, ko ba a canja jifan ƙwaya bakwai din nan ba, da yake maqasid ne. Kaga Arfa, an canja yanayin wurin, an yi hanyoyi har wajen guda tara, amma ba a canja ranar ba, ba a canja zaman ba, yadda yake a zamanin annabi, haka yake har gaba da gobe. To duk abin da yake maqasid ne bai karɓar canji, amma abin da yake wasa'il ne, wato wasila. Kaga sanin alqur'ani shine wani abu, sanin alqur'ani shine abin nufi. To amma su rubutu, su baki, su wasali, wannan abubuwan da ake hawa ne don ariski sanin alqur'ani, inda kasir aka ɗauka ma shi kenan wasa'il ne. Kaga to duk abin da ya shafi wasa'il, bid'a tana shiga, domin shine zai hau taya tafi daidai da duniya din kenan, da zamani. Amma maqasid bai karɓan canji. Saboda haka abubuwan da suke wasa'il, bid'a na shiga cikinsu, in zamani ya canja, za su canja tare da zamani, amma maqasid bai canja don zamani. To haka abubuwan suke. na wato in ana aure ana yin kida don aure amma don suna ba ta yin kida ba. حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن هرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل أن أهج؟ فقال سعيد نعم قد ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهج. إمام مالك يروي أن حديثي وجاء عبد الرحمن بن هرملة الأسلمي أن رجلا ونمتن سأل سعيد بن المسيب يا تنبي سعيد سلكين أبو هريرة ببن تابعي سعيد بن المسيب فقال mutumin yace masa wajen tambaya a tamiru qabla ana hujja ina so ne ban taba yin haji ba amma ina so in fara da umra yana yiwuwa? Fa qala sa'idun sa'id yace na'am yana yiwuwa kai kadita mar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra hijira tana da shekara 6 ya sake umra hijira tana da shekara 7 sannan yayi haji ya sake wata umrar har yanzu hijira tana da shekara 8 amma bai haji ba sai da ya ta kai shekara 10 sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi umra kamun yayi haji ka yayi umra ka kamun kai haji. Haddathana malikun an ibn jihadin an sa'id ibn sayyid anna umar ibn abi salma ista'adha umar ibn al-khattabi an yatamira fi shawwal fa azina lahu fa tamar thumma qafal ila ahli wa lam yahuj. Imam Malik ya rawaito wannan hadisi wajen Muhammad ibn Muslim az-Zuhri wa ibn Shihabin shiko ya zawaci wannan hadisi wajen Sa'id ibn Musayyib anna Umar ibn Abi Salma wato Umaru amma Umaru dan Abu Salma wato agola ne na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Salma dan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Istazana Umar ya nemi izini wajen sarkin musulmi khalifa na baitin na Umaru ibn al-Khattabi an ya tamira yana so yaje umra fi Shawwal cikin watan Shawwal fa azina lahu khalifa sarkin musulmi sayyidina Umaru yawa Umaru mai sunansa izini fa tamara yaje kuma yayi umra thumma qafala ya dawo ila ahlihi zuwa gida bai zauna ya jira haji ba wala mai hujja bai zauna ya jira haji ba a ce yana yiwa mutum yaje yayi umra a cikin watanin haji ya dawo gida ya zauna bai haji din ba babu laifi. Abinda zake wannan tambaya zamanin dama ana yin haji ana yin umra amma umrar su a cikin watan Rajab suke yi ba sa yin umra a cikin watanin haji wato suna watanin haji in an yi umra a cikin babban laifi ne a zamanin da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rushe wannan ka'ida ta jahiliya yana cewa da kalatil umratu fil haji ila yawmil qiyama umra ta shiga cikin haji har zuwa tashin kiyama sai zama umra duk zamani babu lokacin da ba a umra duk lokacin duniya ba lokacin da ba a umra sai ranar babbar sallah da rana ta biyu da rana ta uku wannan kwanakin su kadai ne ba a umra cikin su amma sauran kwanakin duniya duk ana yin umra har ranar arfa mutum in ya ga dama yayi umra in zai iya yin umrar har yazo ya samu arfan ba ta tsere masa ba wato ya shigar da ya kira ni kenan
kamar yadda alhaji kan yi wani lokaci idan sun je ta ayin tsaurin jiwa sai mutum lafiyar ta zama ka sai su hada
a duk wanda yake lafiya lau ba shi da wani uzuri duk wanda yake lafiya lau ba da wani uzuri in ya ba wani ya je mata jifa sai ya yanka dabba sai ya yi fansa amma mace mai ciki ko mace mai goyo ko tsoho ko makaho ko gurgu ko kuturu ko yaro karami ko mutumin da yake yana tsoron wajen matsatsa zai mutu to duk waɗannan za su iya sa waɗansu su je su musu jifa a wani ƙauli za su biya hadaya wani ƙauli ko ba za su biya ba saboda laysa 'alal 'ami harajun wala 'alal 'araji harajun wala 'alal maridi haraj.
Amma kuma mutane sukan zargi cewa ba a sayan wannan
idan dama in mutum zai yanka hadaya shi ne zai je saya da kansa ya yanka da kansa amma ya yi ya saya da kansa ya miƙa wani ya yanka masa kuma ya yi ya bai wa amintaccen mutum wanda zai je saya masa ya yanka masa ko ya sai masa bayar a yanka masa wannan duk ya halatta amma duk mutumin da yake tuhuma azzalimi ne in ya karbi kudin zai mai da su wata hanya to ba za ka bashi kudin ba in ka bashi bai yiwu ba in ka bashi daga baya labari ya same ka cewa bai yankan ba sai ka biya kai shi kuma ka bi shi bashi ندثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه